أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muke haduwa dai a wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Aqidatu Tahawiyya na babban malami Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zaman mu ina ganin na hudu a cikin maimaiti da muke yi a wannan littafi mai albarka mun tsaya ne a kan aqida ta dari daidai inda malaki ke cewa wal hajju wal jihadu madiyan ma ulil amri min al muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'a la yubdiluhuma shay wa la yanquduhuma inda malaki ke cewa da aikin haji da jihadi wayannan wasu ibadu ne wayanda ake yin su a karkashin jagoranci komai nagartar jagorancin kuma komai lalacewarsa indai jagoranci ne karkashin musulmi to shine yake jagorantar jihadi ko kuma yake jagorantar aikin haji wannan ka'ida tana nan har a nada kasa har zuwa tashin alkiyama babu wani abu da zai zo ya rusa wannan tsari babu wani abu wanda zai faru ya warware wannan doka ta Allah madaukakin sarki aqida ta 101 wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafidin haqiqa mun yi imani da wato kiramil katibin wato al kiramul katibin wato mala'iku ne wadanda suke masu girma wadanda su ne Allah madaukakin sarki ya sanya su su zama masu kiwo akan mu fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafidin lalle Allah ta'ala ya sanya su su zama to masu kiwo akan mu wayannan mala'iku su suke rubuta dukkan abubuwan da muke aikatawa na yau da kullun har daga nan har zuwa lokacin da mutum zai yi numfashin sa na karshe da zaran mutum ya zama baligi to yana tare da wadannan mala'iku wanda ainihin wato ake kira munkarun ake kiran su raqibun atid na dama raqibun atid na hagu shima raqibun atid sunayen su kenan ko kuma sufofin su ne raqib wato kodayo shi yan sa ido ne atidun kuma kowanne daga cikin su kowanne a halarce yake babu wanda ake samu wani lokaci mutun ya aikata wani aiki a ce wannan mala'ikan baya kusa bai rubuta ba a'a wadannan mala'iku duk da ba ma ganin su amma Allah ta'ala ya gaya mana wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun sannan a can cikin suratul qaf Allah ta'ala ya kuma ce ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da mutun zai furta face raqibun atid sun riga sun rubuta shi mai kyau ne ko kuma kishiyar haka ba ruwan su da cewa ai da kuskure ko da ganganci ko da kaza za su rubuta illa iyaka idan mutum ya tuba in Allah ta'ala ya ga dama ya yafe masa za a iya gogewa amma idan Allah bai ga dama ba wannan duk abin da mutum ya faɗa komai kankanta kalma suna nan suna rubutawa kuma ba su gajiya da rubutun dan aikin su kenan da haka wannan yana nuna ka wajibi ne mu kame bakunan mu san abin da ya kamata mu faɗa mu san kuma abinda bai dace mu fada ba wa nu'minu bi malakil maut al muwakkalu bi qabdil arwahil alamin sannan aqida ta 102 mun yi imani da mala'ikan mutuwa al muwakkali wanda aka wakilta shi bi qabdil arwahil alamin da karbar rawukan yan adam ko kuma rawukan talikai Allah madaukakin sarki ya halicci wani mala'ika mai suna malakul maut duk da cewa mun fi sanin sa da azra'ilu abinda yasa ba ma cewa azra'ilun saboda babu wani nasi da ya tabbatar da sunan sa azra'il an ce isra'iliyat ne yana daga cikin abubuwan da ake samuwa daga banu isra'ila su suka ce sunan sa azra'il amma babu wani nasi daga alqur'ani ko daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce da yace sunan sa azra'il shi yasa kawai sai muke ce masa malakul maut dan haka Allah ta'ala ya kira shi kul wato kul wato yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kul yatawaffakum malakul maut kaga malakul maut Allah ta'ala bai ce kul yatawaffakum azra'il ba sai ce kul yatawaffakum malakul maut da haka mun yi imani shi ma ba a ganin sa amma akwai tasirin aikin sa tunda ga mutuwa nan ana ta yi kowa baya musu baya shakka game da mutuwa kowa ya yadda cewa da mu'mini da wanda ba mu'mini ba ya yadda cewa akwai mutuwa ana mutuwa kuma idan ta zo babu wata dabara ko wani tsimi da mutum yake da shi sai ya tafi dan haka wannan mala'ika ne musamman Allah ta'ala ya dora masa alhakin lissafa kwanakinka da lissafa mintunanka da awoyinka yana nan ba kana nan kai kila za ka iya tuna shekara wani ma ba lalle ne ya san shekarunsa ba wani ma za ka ji ya ce to an dai ce dai ni nan cin kaza aka haife ni ko kuma nan cin kaza amma dai ni ban dai wani bai sani to amma wannan mala'ikan tun da an ce da zarar lokaci ya yi ya kawo ziyara ya ɗauki ranka shi yana lissafa da mintunanka da sakanninka da komai duk suna girgi da haka lokacin yana yi sakan mutum ba zai ƙara wa wannan mala'ikan zai zo ya yi aikinsa to wannan mala'ikan duk da ba ma ganin sa ba mun yi imani akwai shi da shi da muqarrabansa mataimakansa shine jagora amma akwai waɗanda suke taimaka masa kamar yanda hadisai ingantattu suka yi magana akan haka wannan mala'ika shine wanda Allah ya wakilta shi ya dora masa alhakin karbar rawuka duk wanda kwanansa suka kare dan adam ko aljani ko wata dabba ko dukan wani abu mai rai wannan mala'ikan shike ziyartarsa domin ya zare masa rai aqida ta 103 da haka wannan mala'ika shi ma mun yadda akwai shi wa bi'adhabi al-qabr liman kana lahu ahla wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi ala ma ja'at bihi al-akhbar ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an as-sahabati ridwanullahi alaihim sannan har wa yau mun yi imani da cewa akwai azaba a cikin kabari liman kana lahu ahlan ga wanda ya cancanci azaba a cikin kabari din wanda ya cancanci ai masa azaba za a yi masa sannan wa su'ali munkarin wa nakir sannan mun yi imani da cewa akwai tambayan nan ta waɗannan mala'ikun guda biyu da munkar da nakir waɗannan su ma Allah ta'ala ya dora musu alhakin yi wa mamaci tambaya da zarar mutum ya mutu an je an sa shi a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mamacin yana da ya an binne shi ake dawo da ransa idan an dawo da ran yana jin karar takalman wayanda suka kawo shi kaga ba amma ban makabartan ba wannan mala'ikun za su keto su zo wajensa ba wani lokaci ake bata ba yana jin karar takalman mutanen da suka zo kawo shi kaga kenan ana binne shi kila ma ana tsaye kowa yana yin addu'o'in nan su kuma sun zo za su yi nasu aiki za su zo su yi wa mutum tambayoyi guda uku wannan tambayoyin duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da furucinsa ya amsa to wannan dan gata ne Allah ka samu a ciki za su yi wa mutum tambaya a cikin kabarinsa an rabbihi game da ubangijinsa wane ne ubangijinsa kuma a ranar ba a koyan cibi ba amma na ranar wanka ba a koyan cibi mutum bai isa ya bautata wa wani Allah kuma ranar ya samu dace ya ce Allah ya bauta wa a ranar ba wani boye duk abin da mutum ya bautawa zai yi bayani dan haka za su tambaye shi wane ne ubangijinsa ma'ana wani ubangiji ya bautatawa sannan wani addini ya bi sannan wani annabi ya yi wa biyayya da haka za a tambaye shi game da ubangiji za a tambaye shi game da addini za kuma a tambaye shi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune tambayoyin duk wani abu da kake batawa kanka lokaci kake in baka da wannan amsa tambaya farko man rabbuk tambaya ta biyu ma dinuk tambaya ta uku kuma man nabiyuk wannan sune tambayoyin abinda ake karanta mana tun muna yara wa idza matal abdu wannan duk kawai wani bayani ne wanda babu nasi a kansa cewa za a tambaye mutun tambayoyi da yawa har da menene alqibla ka wane ne kaza wannan za ka ga babu wani nasi da ya tabbatar amma nassoshi sun tabbatar da cewa za a yi wa mutun tambayoyin nan guda uku man rabbuka ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum wane ne ubangijinka menene addinin da ka bautata wa Allah da shi sannan me zaka iya faɗa game da wannan mutumin da aka aika a cikin ku wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mutum mumini ne zai ce ubangijin bautata shine Allah addini na shine musulunci annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya faɗa ka ya rabauta ya bada amsa alama ja'at bihi al-akhbar bisa ga abinda ainihin wato nassoshi wato hadisai ingantattu suka zo da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ani sahaba daga kuma sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda wala cike ne an kallon tamu ya ai aqida ta 104 wal qabru rawdatu min riyadil janna aw hufratu min hufarin niran kabari dausayi ne daga dausayin gidan aljanna sannan rami ne daga kuma ramukan gidan wuta wanda ita ma mun yadda da wannan aqidar cewa akwai wanda alkabari yake zama dausayin gidan aljanna a gare shi akwai kuma wanda yake zama ramin wutar jahannama a gare shi da haka kamar yanda wannan shi ma nasu ya tabbatar cewa kabari dausayi ne daga dausayin gidan aljanna da haka wani in ya shiga ku ne kuke ta koke-koke kuke ta ainihin wato shiga bakin ciki da takeici akan rabuwa da shi amma shi bai taba shiga rayuwar farin ciki da jin dadi ba irin bayan ya mutu kun sashi a cikin wannan ramin ku kuke gani a cikin rami kuka sashi amma ko shakka babu a wani dausayi daga dausayin gidan aljanna kuka tura shi zai yi ta dana sanin ma ina ma tuntuni an dauki ransa ya zo nan da ya san wannan ni'imar zai zo wannan garar zai zo ya tarar to da bai yi bata wa kansa lokaci ba wajen rayuwar takeici da bakin ciki a wannan duniya sannan akwai wanda kuma sanya shi a cikin kabarin shi kuma an kawo shi gidan bala'i gidan tashin hankali gidan musiba zai dinga tuhumar mutanen sa ya akai suka kawo shi nan ba sa kaunar sa ne suka kawo shi cikin wannan guri domin akwai wanda kuma kabarin wato rami ne daga cikin ramukan gidan wuta a gare shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye aqida ta 105 wa nu'minu bil ba'th wa jazaa'il a'mal yawm al qiyama wal ardi wal hisab wa qira'atil kitab wal thawabi wal iqab was sirati wal mizan sannan mu a aqidan mu mun yi imani bil ba'th da tashi lalle mun yadda duk dadewar duniyar nan za ta tashi kuma komai daren dadewar duk wani mamaci da ya mutu akwai ranar da Allah ta'ala zai tashe shi ko ya riddike ya zama kasa Allah ta'ala sai ya tada shi wannan tashi bayan mutuwa wannan yana cikin manya-manyan aqidun mu mun yadda cewa akwai tashi bayan mutuwa lalle mun yadda tun daga annabi Adamu har anada kasa duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi wa jazaa'il a'mal sannan mun yi imani da cewa akwai sakayyar ayyuka yawmal qiyamati ranar alqiyama in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in alheri mutun yayi zai ga sakamakon alherin da ya aikata idan sharri mutun ya shuka to zai girbi sharrin da ya shuka wannan ita ce kaida da aka jazaa'ul a'mal sakamakon ayyuka manya-manya da kanana har da abinda ma baka kawo shi baka taba tunani ba zaka iya ganin sa a cikin wato gurin awan ayyukanka ranar tashin alkiyama wal arad da kuma bujiro da bayi ranar tashin alkiyama akwai al aradu shi yasa ake kiranta yawm al arad ranar bujiro da kowa zaka ganshi kowa ranar kowa annabawa da waɗanda aka aiko annabawa mazan mu da matan mu yaran mu da manyan mu gaba ɗaya zamu bayyana a wannan ranar ranar hallara kenan babu wani mahaluki da zaka nemi shi a wannan rana a rasa shi tun daga Adamu alaihi salam wal hisab sannan mun yi imani da cewa akwai hisabi za a yi lissafi kamar yanda dan kasuwa yake zama duk shekara ya lissafi ya fitar da zakka ko kuma ya lissafin me wannan shekarar me ake ciki riba ya ci ko faduwa ya ci ko mai da kuɗi to lissafin da yake bi taro da kwabo yana lissafawa to haka ayyukan mu za a yi wannan hisabin da haka mun yi imani da cewa za a yi wa bayi hisabi lissafi akan ayyukan da suka aikata miyagu da kyawawa
wa qira'atil kitab, kuma mun yi imani da cewa kowa zai karanta littafin sa. Abubuwan duk da ka aikata suna nan a rubuce, bayan an rubuta din kuma ranar tashin alkiyama, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra' kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Allah madaukakin sarki yake cewa kowanne dan adam, kowanne mutum, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, daga kowa zai tashi da ainihin wato takaddar ayyukansa a rataye a wuyansa ranar tashin alkiyama. Littafi ne ga rubutu nan bakake dalla-dalla na duk abin da mutum ya aikata. Allah ta'ala zai ce ka karanta littafinka, kai ma kanka kai saka yau kanka hisabi a yau. Fa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, da aka fa mani ta dafa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Da aka in kai aiki mai kyau ka hawo tafarkin shari'a kanka. Wa man dalla, wanda ya bata, ya zaba hanyar bata, ya zabi lalata da shari'a, inna ma yadhillu 'alayha. Amma ka sani wala taziru waziratun wizra ukhra, ba wani nauyin wani laifin wani da za a dauka a dora wani. Allah ta'ala ya ce kuma ka'idar mu ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu dan aike. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Da haka za ka shirya, in shirya mu shirya cewa kowa zai karanta littafin aikin sa ranar tashin alkiyama. Wani abun tun ka manta da kai amma yana na rubuce. A wajen Allah ba a manta shi ba, yana na rubuce. Kuma ba wanda zai ce ba zai iya karanta ba, kuma ba wanda zai karanta a madadinka, kai za ka karanta kayanka. To kaga tun daga nan ka karanto kaza kaza, ka lissafo ayyukan alkhairi guda 100, amma ka lissafo laifuka guda 1000. Kaga kai ma ka isa kai wa kanka hisabi. Shine ka babi nafsika liyama alayka hasiba. Tun daga nan kai ma ka san cewa al'amarin da wahala, sai kuma wata rahama ta Ubangiji subhanahu wataala. Wa thawabi wal iqab, sannan mun yi imani da cewa akwai sakayya. Shine al-thawab, akwai bada lada, wal iqab, akwai kuma hukuba. Wanda duk suka yi kyakkyawan aiki, wannan rana ce da za a ba su ladan aikin su. Sannan kuma duk wanda suka saba wa Allah, rana ce ta hukuba. Was-sirat, sannan mun yi imani da siradi. Ba wanda ya taba zuwa lahira ya gano siradi ya zo ya ba mu labari, amma ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa akwai siradi. Wata gada ce, wani kadarko ne tsaka wato akan doron wutar jahannama yake. Kuma Allah ta'ala ya yi alƙawarin kowa sai ya bi ta kai, kowa sai ya bi ta wannan kadarkon. Akwai masu ƙetarewa, akwai kuma masu ƙetarewa da kyar, akwai kuma masu rubtawa ciki, dama akan wutar jahannama yake. Sannan an ce yana da sirantaka ƙwarai da gaske, ga santsi ga kaifi, kuma yana da wasu ƙusoshi ko wasu ƙugiyoyi a jikinsa. A haka ake ƙetarewa. Wani ya wuce kamar kyaftawar ido, wani ya wuce kamar walƙiya, wani ya wuce kamar gudun ingarman doki, wani ya wuce da jan ciki da rarrafe, wani ya rubuta cikin wutar jahannama. Haka Allah ta'ala ya alƙawarin, kuma nan ita ce, in ma aljanna mutum zai je zai tafi, to sai ya bi ta wannan gadar. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah ta'ala ya ce kowa sai ya bi. In aka ce kowa, kaga annabawa ma sai sun muballanta na kai. To wannan siradin shi ma mun yi imani akwai shi. Wal mizan, akwai kuma mizani, wato wani scaling awo wanda za a ɗauki ayyukan da muke aikata a ɗora a wannan scaling don a jinjina nauyin ayyukan. Kuma yana da khifatan, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yana da ɓangare guda biyu, yana da ɓangaren dama da ɓangaren hagu, kamar yadda dai kake ganin scale. To mun yi imani da wannan scaling, kuma wani irin scaling ne da aiki ko da ƙura, kamar ƙura yake, shi yana iya ganin wannan aikin kuma ya auna shi. Divine scale kenan. Wani irin scaling awo ne da a nan duniya ba irin wannan scaling. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin wa nadau almawazin alqista liyawm alqiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Allah ta'ala ce zamu ajiye wani irin mizani, scale ne na awo kuma na adalci, bai san zalunci ba shi, baya da zalunci wannan scale din awo. Liyawmil qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a, babu wani mahaluki da za a zalunce shi wajen auna ma ayyukansa. wa in kana mithqala habatin min khardalin koda daidai da kwayar zarra na mummunan aiki ko kyakkyawan aiki mutun ya aikata ta yana bi Allah ta'ala ce zamu zo da wannan aikin kuma zamu dora a skelin ya auna wa kafa bina hasibin da haka kaga misqala dharratin baka da wani skeli da zai iya auna ma kwayar zarra amma shi wannan skelin ranar tashin alkiyama in kai zai iya auna wannan ihin din da haka babu wani aiki da zaka aikata ya rena wannan aikin ko ya kasa ganin wannan aikin duk irin aikin da ka aikata komai shi sa Allah ta'ala ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kowane irin abu mutum yayi zai ga kayan sa abinda kwata-kwata baka taba tunanin cewa wani abun arziki bane wani abun kirki ne zai taimaka ma zai agaza ma ya sa cikelin ka ya dan ciko ranar tashin alkiyama har shi sai ka gani haka dukkan wani abu da zai iya kawo sikelin ka tawaya ya kasa yin nauyi shi ma ka ma rena shi ka ma manta da kai za ka gan shi a ranar wannan sikelin awon shi ma mun yi imani akwai shi aqida ta 106 wal jannatu wan naru makhluqatan la tafaniyani abadan wala tabidan mala yake cewa da aljanna da wuta makhluqatani ababan halitta ne da an halice su la tafaniyani abadan kuma da aljanna da wuta ba sa karewa har abada wala tabidani kuma ba sa gushewa har abada wutan nan da aljannan nan yanzu maganar da ake riga an halice su Allah ta'ala ya ce uiddat lil muttaqin wannan kuma yace uiddat lil kafirin an riga an tanade su da haka aljanna da wuta gaskiya ne kuma Allah ya halice su kuma halittu ne waɗanda ba sa karewa kuma ba sa gushewa wa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al khalq wa khalaqa lahumā ahla faman sha'a minhum ila al jannati fadlan min wa man sha'a minhum ila al nari 'adalan min aqida ta 107 lalle Allah ta'ala khalaqal jannata ya halicci al janna wan nara ya halicci wuta qabla al khalq tinkan ya halicci halitta tinkan ya halicci halitta yayi wa halittar makoma tinkan ya halicci halittar ya samar da gurin reward and punishment sannan ya halicci halittar kuma ya ba su labarin wannan dan su san su dage su samu ya kuma tsoratar da su wannan dan su yi kokarin su kauce kuma duk annabawan da Allah ta'ala ya aiko aikin su kenan su tsamar da mutanen su daga shiga wuta su kai su aljanna ka duba annabawa da Allah ta'ala ya dinga aikowa lokaci bayan lokaci thumma arsalna rusulana tatra manzanni Allah ya dinga aikowa ajere ajere da wannan ya tafi a aiko wannan da wannan ya tafi a aiko wannan babu wata al'umma da ta rayu babu manzo da Allah ta'ala ya aiko wannan al'umma duk kuma ayyukan manzannin shine wannan a gaya musu cewa Allah madaukakin sarki yana musu albushir da wani irin katafaren gida da ya shirya shi ya tanadi kayayyakin more rayuwa da kayan alatu a ciki akwai a cikin wannan gidan abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bata taba tunanin sa ba ya kuma fadi an irin ayyukan da za su sa mutun ya shiga wannan gidan sannan ya sa an fito da hoton wuta da irin tashin hankali da masifa da bala'in da Allah ta'ala ya yi tanadin sa a cikin wannan wuta kuma ya fada ayyukan da suke kai mutane wannan gidan sai kuma kowa ya duba ina yana fa da haka Allah ta'ala ya halicci aljanna ya halicci wuta tinkan ya halicci halitta wa khalaqa lahumā ahlan kuma ya halicci iyalan su ya halicci iyalan aljanna ya halicci iyalan wuta shi yasa duk wa'azin mai wa'azi wani sai ya shiga wuta dan dama Allah ya rubuta cewa da wani da wani da suwana da suwana yan wutan duk kuma yanda al'amura suka rikirkice suka lalace yanda mutane tarbiyyar su ta tabarbare yanda mutane suka lalace to sai ka samu wasu daidaiku wanda su kuma Allah ta'ala ya tsare su ba su lalace ba saboda su shiga aljanna wannan alƙawari ne na Allah faman sha aminhum wanda Allah ya ga dama minhum daga cikin halittarsa ila aljannati sai kai shi aljanna fadlan minhu wannan ba wai dan aikin da mutum ya aikata ba sai dan falala daga Allah ko inda Allah ta'ala ya ga damar yi musu falala ya kai su aljanna Allah kai mana falala ka samu aljanna wa man sha'a minhum wanda kuma Allah ya ga dama a cikin mutane a cikin halittun nan nasa ilan nar ya kai su wuta adalan minhu saboda adalcin Allah ba zalunta su yi ba ya ce su yi ya ce kar su yi ya ce ga hanyar da in an bi ta aljanna ga hanyar da in an bi ta wuta sai wani ya bi ta hanyar wutar sai ya samu kansa kuma a gidan wuta ba zalunce shi ba wama yadhlimu wala yadhlimu rabbuka ahada wama rabbuka bidhallamin lil'abid inda Allah ya ga dama sai ya halicci aljanna ya halicci wutar ya halicci mu kuma ya zuba mana ido ya kiyaye ko annaba ya ki saukon littafin kawai ai talalibe mutun ya lalibi aljanna shikenan amma Allah madaukakin sarki ya fito da su fili ya kuma aiko ƴan talla yace su tallata maka aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace misali na a cikin ku kaman misalin wanda aka gina wani katafaren gida aka shirya shi aka zuba kayan more rayuwa a ciki aka tanadi kayan ciye-ciye da kayan kwalam da makulashi a ciki aka ce ka je ka nemo masu so wanda suke sha'awar shiga wannan gida annabi yace to ni ne dan aikin wannan gidan aljanna ke ni kuma ni ne dan aikin da aka ce zo in yi tallan wannan gidan idan aka shi sa manzo Allah ce duk al'umma ta sai ta shiga aljanna kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba manzo Allah ce duk al'umma ta sai sun shiga aljanna wallahi sai wanda ya ki dan zan yi iya bakin kokari in yi min bayanin wannan gidan dan kare yo kansa kasassa ba aka ce to waye ko zai ki aljanna ya ma'aikin Allah ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba yace duk wanda ya bi ni dan ni kadai na san hanyar gidan duk wanda ya yadda nace zo mu tafi ya biyo ni zai shiga aljanna wa man asani wanda ko duk ya saba mun nace ya taho ya ki tahowa faqad aba wallahi ya ki shiga aljanna yace baya san aljanna da aka in kana san aljanna ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaida kenan babu yanda zakai ka samu aljanna ka saba manzon Allah sa'adatuna mashrutatun bittibahi haka alfazazi yace shi arzikin mu sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ta 108 wa kullun ya'malu lima qad furiga la wa sa'irun ila ma khuliqa la kaddara ta riga fata mala yace wa kullun kowanne cikin halittar Allah ya amalu za a ganshi fafur aiki yake yi lima qad furiga la aikin da yake yi aiki yake game da abin da an riga an gama shi akan sa wa sa'irun kuma me kasancewa ne ila ma khuliqa la zuwa ga abin da aka halicce shi dan shi abin da wannan gaba take nufi shine dan aljanna aiki yake riris wajen ya shiga aljanna dan wuta ma haka kullun ya'mal kowa aiki yake yanzu in ka je gurin da ake tabargaza gurin da ake saba wa Allah in ka je gurin zaka san lalle kam wasu sun yi shiri sun gama kimtsa kayan su cewa wuta suka gafa saboda haka kullun kowa duk garin Allah ya waye kullun nas ya gado fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha haka manzo Allah ya ce kullun nas ya gado kullun mutane suna waye gari fa mu'tiquha akwai mai yantar da kansa ya yanto kansa daga fada wuta fa mubiquha akwai mai halakar da kansa ya fada wuta jahannama da haka an riga an gama aiki da haka tunda an ce ga yan aljanna ga yan wuta to yan aljanna za su yi ta yin aikin da zai kai su aljanna yan wuta su ma haka shine ma'ana wa kullun ya'mal kowanne yana aiki lima kadufu riga lahu game da abin da an riga an gama kaddara ta riga fata wa sa'irul lima ila ma khuliqa la kuma zai kasance izuwa ya tafi zai kasance yana mai tafiya izuwa ga abin da aka halice shi dan shi dan aljanna an halice shi dan aljanna to zai dinga tafiya zuwa in aikin da zai kai shi aljanna dan wuta an halice shi ne dan ya shiga wuta duk wa'azin mai wa'azi ba zai yadda ba in ba haka ba da baka samu cikin iyalan annabawa sun fandare ba ka duba dan annabi Nuhu alaihi salam sai fandare yayi wa'azin duniya ka hau jirgin nan kai kaza ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma banda wannan kaddara da ta riga ta fada masa annabi kuma babanka kai abin ma yazo haki da ya ce ta hoga inda zaka bi ya fi ka sanin inda al'amura suke ka ce wai kai ga wani guri can ka je a can zaka tsira kaga shine wa kullun lima kullun ya'malu ala ma lima furiga lahu wa sa'irun ila ma khuliqa la shine wannan ka duba mata annabi Nuhu su kwana da annabi Nuhu su tashi da annabi Nuhu duk wa'azin da annabi Nuhu yayi tana cikin gidansa amma ta kin imani ka ji kaidar Allah ko amma ka duba matar Fir'aun ka duba wane ne Fir'auna ka duba jairci irin na Fir'aun amma ga mai imani ya rasa inda zai ta cikin gidansa kuma matarsa ce shine wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu wa sa'irun ila ma khuliqa la ka duba annabi Ibrahim shi ma baban annabawa yana cikin wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kujera irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kujera khulla khalilullah amma ya buga ya raya babansa ya musu imani yake ka taho gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan mahaifinsa nawa ne suka ke karbar sako Abu Lahab har yanzu ka karanta tabbata da shi ne kuma ba wani mai tawili da zai ce maka Abu Lahab ba wannan babban annabin bane shine saboda Allah ta'ala ya riga ya gama kaddara ta riga fata shi sa wani kana taho zo yana nokewa yana ganin kaman yafi ka dabara yana da wata hanya fiye da taka Allah karka tabar da mu wala khairu wa sharru muqaddaran ala al-ibad aqida ta 109 wala khairu wa sharru da al-khairi da sharri muqaddaran ala al-ibad arga an kaddara su akan bayi shi ma sai dai su yaƙuri shi yasa yana cikin rukunan imani guda shida da muka karanta a baya imani da kaddara kowace iri ba kai za ka zabi irin kaddararka ba tinkin ahalicce ka tun rangini tun ranzani Allah ya rubuta kaddararka da mai kyau da mara kyau kuma ba wanda ya isa ya hana wannan kaddara ta gudana mun karanta a can baya shi wannan ilimin kaddaran babu mai shi sai Allah ya kaddara ka zama kaza ya kaddara ka zama kaza ya kaddara kai kaza ya kaddara kai kaza bai kaddara ma kaza ba in za a taru dan ka zama kaza ba za ka zama ba ne muqaddari da bawoce ke cewa komai muqaddari ne dan haka da alheri duk alherin da ya same ka kaddara ce haka Allah ya kaddara zai same ka wa sharru haka duk sharri wani abu mara dadi da ya same ka na bala'in rasuwar yaya ne rasa dukiya ne kowani irin bala'i muqaddarun shi ma muqaddari ne an riga an kaddara ran kaza ga watan kaza a daidai lokaci kaza zaka dandane daci na kaddara mara dadi kayan da aka yi duk wani shiri da dabara da kake shiri kake dan wannan kaddara ta tabbata ba wai dan ka rushe ta ba duk wani planin da kake planin ne dan kaddarar Allah ta wanzu akan ka ka dauka kana da wata dabara ko wani planin wanda ya saba da planin din Allah kaddaran nan ita ce take ta yawo akan kowa shi yasa kamar yadda muka karanta a baya a can tunda haka al'amarin yake kar ka damu kanka akan wannan duniya abinda kawai ba a so kai zaman kashe wando tashi kawai ka nema duk abinda hanyar da ake bi wajen fafutuka da neman rayuwa ta inganta ka bi haka ka dauka abin shi zai sa ka samu zaka samu abinda Allah ya kaddara maka ka samu ko kafi kowa sammo ko kafi kowa iya nema kuwa abinda Allah ya kaddara rabanka ne shi zaka samu ma asabaka lam yakul li yukhdiak wa ma akhdaka lam yakul li yusibak aqida ta 110 wal istidaa allati yajibu biha al fi'l al istidaa iko allati yajibu biha al fi'l wanda da wannan ikon ne aiki yake wajaba min nahwi tawfiq wannan tana bangaren dace ne daga mankatar din Allah alladhi la yajuzu an yusafa bihi an yusafa al makhluqu bihi irin wannan istida'ar irin ta ce wanda baya halatta a siffanta wani abun halitta da ita tawfiqi wannan babu mai tawfiqi sai Allah kas Allah ya maka muwafaqa ya baka ikon yin wani aiki to wannan istida'ar wadda da ita ce aiki yake wajaba to wannan istida'ar tawfiki ne daga Allah wani sai gan shi ga lafiyar ga kudin ga kaza yake zuwa maka misali wani ga kaza duk abubuwan da ake yi duk gashi yana da su amma da Allah bai mai muwafaka ba sai yake yin kaza wani ya fika yanzu wani abin da yake yanzu ma wanda suke kere-keren nan haka ga ilimi ne
amma kawai abinda Allah ya hana su su yi imani. Ma ga mutum ya kera jirgi ya tashi, ga mutum ya yi kaza wani abu mamaki, ga wani abu mai kama da almara, shi ma ga shi wani ya zauna ya yi, baya sallah baya kaza, in lafiyar jiki ce wadda za ta sa a yi ibada da ya fi kama kila. Idan kwanciyar hankali ne yanda za a bi Allah ya fi ka, irin wannan kasashen ma sun fi kasashenka ci gaba, sun fi kasashenka kyau, sun fi kasashenka ginuwa, sun fi kasashenka kaza, wanda inda wannan shi ke sa kuma abu Allah da kamata ya yi wa'innan kasashen su fi kowa bin Allah. Amma ba da yake shi din ikon ayi aikin taufiki ne, sai in Allah ya yi muwafaka. Shi yasa kamar yadda muka sha misali, sai ga mutum as a professor ya yi digiri na ɗaya, ya yi na biyu, ya yi na uku, har ma ya kai matsayin shehun malami, kamar yadda malaman jami'a suke cewa. Amma an kaje wasu kasashen sai ganshi yana bautar sa ko saniya. Kaga ga ilimin ga ya zauna ya yi research, kila ya kirkiro wani abu ma da har yanzu ana nan ana amfana da shi a duniya, amma taufiki kawai Allah ya hana shi. Da ya ga saniya kawai sai ya fadi ya yi sujada. Saniyar da kai tsakaninka da ita sai dai kawai kai ta mahauta a yanka ta, kawai kawo ma nama ka sarrafa. Fahiya ma alfi'il, to wannan tana tare da aiki ko da yaushe. Wa ammal istida'a, amma al istida'a iko min jihati siha ta bangaren lafiya, wal wus'i da samun dama, wat tamakkuni shi ma dai samun dama din, wa salamatul alati da lafiyar gabobi. Fahiya qabala al fi'l, to ita wannan istida'a din ana iya samun ta tun kafin aiki. Misali yanzu kaga matukar kana da lafiya, kana cikin hankalinka, to yanzu kaga ba abinda kuma kana raye, ba abinda zai hana kai sallar isha yanzu. Lafiya ka kalau, kana cikin hankalinka, sannan ba mutuwa kai ba, to yanzu kawai jira muke yan mintuna su ƙara sami sallar isha. To wannan istida'a din wanda ita kuma bangaren lafiya, a ce kana da lafiya, kana da kaza, kana da kaza, kana da kaza, wannan istida'a ce, kana da lafiyar gabobi, wannan istida'a ce wadda mutum yana iya samun ta kafin ma aikin. Yanzu wani za ka ga ya samu kuɗi, ya samu lafiya, yana da guzurinsa, kuma bana yana so zai je aikin haji, kila ya je ya fara depositing ɗin kuɗinsa, amma bai je ya yi ba, ga ikon ya samu kafin ma ya yi aikin. Wa bihato, irin wannan istida'a ɗin ya ta'allaqul khitab, ita ce wadda take da alaka da al-khitab, zancen Ubangiji. Wa huwa kama qala Allah ta'ala, shine kamar yanda Allah ta'ala ce, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya kallafa wa rai sai ikonta. To wannan aya tana magana ne game da al-istida'a ta biyu, istida'a min jihati siha wal wus'i wat tamakkun wa salamati al-alat. Amma waccan istida'a ta farko wannan min nahawit tawfiq ne, aqida ta 111, wa af'alul ibadi hiya khalqullah wa kasbin min al ibad, ayyukan bayi gaba daya halittar Allah ne, amma aikatawar daga bayin ayyukan bayi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi ya halice ku da abinda kuke aikatawa. Dan haka kaman yanda su bayin halittar Allah ne, to duk aikin da suke yi shi ma halittar Allah ne, domin babu wani abu wanda ba halitta ba, kuma abinda ba halitta ba kuma shine Allah. Kenan da kai da duk abin da kake aikata duk halittar Allah ne, an bayyana. Amma yanzu kuma aikatawar kai ne kake yi. Allah ya halice ka, ya halice sallah, waye mai yin sallah? Kai ne. Allah ya halice ka, ya halice aikin haji da mawasimul haji, wuraren duk da ake zuwa Mina, Arfa, wajen Arfa, ai Muzdalifa da wayannan wuraren, duk wuraren ibadar da ibadar da za a je a yi, duk gaba ɗaya halittar Allah ce. Amma waye yake zuwa ya yi aikin haji har a ce mai alhaji? Kai ne. Na fata an fahimta. Aqida ta 112, wa lam yukallifuhum Allah ta'ala, saboda rahama da tausayi irin na Allah, Allah madaukakin sarki bai kallafa wa bayinsa ba, illa ma yudiquna, sai abin da suke iyawa, sai dai kawai bayinsa su bijire su ki duk in ka duba addinin musulunci saukin sa ya kai mutuka komai nasa bai sauki ne har ma an gano an abiye fiye wahala da wahalan addinin manzon Allah sauki yanzu akalla mun kai wajen sama da awa ɗaya ko wani abu mai kama da haka mu yi sallah kuma yanzu muka zo muka yi wannan sallah sai mun kwashi awoyi wajen 7 8 ko 9 sannan mu saki tashi mu yi sallah kuma duk sallolin za ka ga adadin rakawoyin baya wuce 2 4 2 3 4 2 3 4 da Allah ya ga dama sai ya ce kowace sallah in an yi raka'a 120 za ka a kwashe kusan awa 24 da kake da su a kwashe awa 18 a ce Allah za ka yi karkatan ko ina in kuma ka tabu ka ga yanda za ku yi da Allah amma dan sauki da rangwame irin na Allah madaukakin sarki in ka tattara awoyin da ka sa ka bi Allah da sauran awoyin da aka baka ka je ka yi rayuwarka ka yi bacci ka yi hira ka yi kai baka na nishadat suna da yawa awoyin in ka tattara ka kaddara kowace sallah kai ka kaddara sallolin nan guda biyar ka ba su awa daya ka ba su awa daya inda ake iya tsayawa ayi sallah a nitsakila ka ce kowace sallah a bata raka'a minti 10 ita kuma ta asuba tunda ana tsawaita karatu a inda ake tsawaita karatun ka bata minti 20 kaga awa daya ke ragowar awoyin kuma aka ce dan kasuwa ya tafi ma'aikaci ya tafi dan makaranta ya tafi dan kwadago ya tafi dan kaza kowa ya je ya harkokinsa sai kuma an kwashe wasu awoyi sai a ce ladan tashi ka tuna musu su dawo su bauta Allah su san a tuna musu dan me suka zo duniyar to tunda dan mu bauta Allah muka zo da duk awoyin gaba ɗaya sai su zama bin Allah su zama bautar Allah amma a'a sai Allah ya danyi haka dan a samu nishadi a samu ainihin wato yin abin cikin marmari kuma ayi abin ya zama toba takura ba amma wallahi yana ga ma wannan sallolin guda biyar wani da za a rage masa yana so inda za a ce to yanzu sallolin nan guda biyar ko a mai da su uku na san ɗan wanda za su dangwala ƙuri'a uku suna da yawa kuma ka duba walam yukallifhumullah Allah bai kallafa musu ba illa ma yudiku da sai abin da za su iya shi yasa wata mata da mijinta ya mutu aka ce sai ta yi wata hudu da kwana goma tace wai tana da sha'awa ba ta iya ba wani malamin mai ce ƙarya take wai ita ba ta iya wata hudu da kwana goma ba ya mata tsayi aka ce ƙarya take wannan wa'adin da Allah ya sa za a iya duka duba mintunan hatta ita kanta idda za ka ga wata uku wata hudu da kwana kaza za ka ga haka dan lokutan komai za ka ga dan lokacin da aka sa an san cewa in dai mutum zai yi zai iya da haka shi sa Allah ta'ala bai kallafa mana abinda ba za mu iya ba wala yudiquna illa ma kallafahum kuma ba za su iya ba sai iya abin da ya kallafa musu nan malan akai masa gyara aka ce a inda an dora mana sama da haka ma za mu iya kawai Allah ne bai ga dama ya kallafa mana ba amma dai duk abin da ya kallafa mana za mu iya amma ba wai ana nufin ba za mu iya yin sama da abin da ya kallafa mana ba inda ya kallafa mana din yanzu inda an ce sallolin nan maimakon biyar sun koma 7 ko 7 ne ko 10 dole za mu iya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi mi'iraji sallolin da guda 50 aka bashi a kade guda 50 ba guda biyar a zahar la'asar magarba isha asuba ba a'a sallolin daban-daban masu sunayen da kila da an shar'anta mana su da yanzu duk mun san sunayen su kamar yadda muka san sallar asuba muka san azhar la'asar magarba da isha 50 aka bashi yana tahowa annabi Musa yace me aka baka yace salloli ne guda 50 annabi yana murna yace a'a kai din da dai na san bin Allah ne amma al'umma ka ba ta iya ba kuma a rage ka nemi ka je ka kwantar da kai Allah ya rage ma yace na yi fama da banu Isra'ila akan abin da bai kai haka ba sun kasa sun wahalar da ni kuma Allah ya rage ma aka rage biyar ya da yace ya yace an rage biyar yace in ragin ba na biyar bane ko ma ka roki ubangijinka a sassauta aka kuma annabi ya kuma koma aka kuma rage biyar ya kuma dawo waya ya yace an rage biyar saura 40 ai rage ya yace a'a koma dai ka roki ubangiji a sassauta aka dinga rage ta daga 50 din nan fa sai da ta dawo biyar amma saboda annabi Musa yanda ya san dan adam da kin bin umarni in an ce yayi abu da aka dawo annabi ya zo wajen sa yace yace an rage saura biyar yace kuma a rage yace ina jin kunya na haje tun daga 50 an rago su san kawo sun dawo biyar Allah ta'ala yace a bar su a biyar din amma suna da ladan 50 din da na farko da nayi alƙawari to kuma duk da wannan mutun ya fandare wa dokokin Allah shi yasa muka karanta ba duk wanda ya shiga wuta adalci Allah ba bai zalunce shi ba
wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah kuma wannan shine fassarar la haula wala quwwata illa billah naqulu muna cewa la hilata li ahadin babu dabara da wani yake da ita karka dauka kana da wata dabara wala harakata li ahadin babu kataus da wani yake da shi wala tahawula li ahadin an ma'asiyati llah babu wani wato walanke luwa da wani yake da shi ne ya kauce wa sabawa Allah illa bi ma'unati llah sai da taimakon Allah duk wanda kaga baya sabawa Allah wallahi Allah ne ya taimake shi yanda hanyoyin saban Allah nan suka yi yawa kuma suka yi sauki Allah ya taimake ka baka sabawa Allah wallahi taimakon Allah kan ka dauka tsabar dabararka ne da kwanakwananka da zulliyarka yasa baka fada ba shine la ainihin wato hilata li ahadin wala harakata li ahadin wala tahawula an ma'asiyati llahi li ahadin illa bi ma'unati llah duk wanda kaga bai fada tarkon shedan na saban Allah ba Allah ne ya taimake shi Allah ka taimake ku wala quwwata li ahadin kaman yanda babu karfi da wani yake da shi ala iqamati ta'ati llahi akan tsayawa akan biyayya ga Allah wa thabati alaiha da tabbata akan bin Allah illa bi tawfiqin llah sai da dacewa daga Allah duk wanda ka ganshi shi ma yana bin Allah ya tsaya kuma bai kauce ba to wannan ya samu wannan ne da dacewa daga Allah ba wai wani wata gwanintinsa ko iyawarsa ba ko wani karfinsa ne yasa kawai ya tsaya tsayin daka akan bin Allah a'a ya tsaya ne tsayuwar daka akan bin Allah da tawfiki dacewa daga mankatar daga Allah wa kullu shay'in yajri bi mashi'ati Allah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadari aqida ta 113 wa kullu shay'in mala yace kowane abu da kake kallansa yajri yana gudana ne bi mashi'ati Allah da ganin damar Allah Allah bai ga dama ba zai dinga gudana a yanda kake ganin sa ba yanda kake ganin rayuwa tana gudana a yanda kake kallanta ba wanda zai hana ta gudana haka haka tana gudana ne haka Allah ya ga dama ta gudana wa ilmihi kuma da ilimin Allah da ilimin Allah abubuwan suke gudana haka wa qada'ihi da hukuncin Allah Allah ne ya hukunta abin ya gudana a yanda kake ganin yana gudana wa qadarihi da qaddarawar Allah Allah ne ya kaddara abin ya gudana a lokacin da yake gudana a yanayin da yake gudana kamar yanda kake ganin sa yana gudana ba wani wanda yake da wani iko na tasarrufi sai Allah madaukakin sarki ghalabat mashi'atuhu al-mashi'ati kulliha wa ghalaba qada'uhu al-hiyal kullaha aqida ta 114 ghalabat mashi'atuhu ganin damar Allah ya danne al-mashi'ati kulliha ganin damar kowa zaka iya cewa wallahi in naga dama kaza to in ma ban ga dama ba kaza 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 duk zaka iya wannan cika bakin amma in baka ga dama ba to sai in Allah bai ga dama ba shine sai ga abin bai yiwu ba amma in Allah ya ga dama ko kai baka ga dama ba sai abin ya faru an fahimta in Allah bai ga dama ba kai ko ka ga dama ganin damar taka ba shi da tasiri shine ma'ana ghalaban mashi'atu ganin damar Allah ya yi rinjaye ya fi karfin al-mashi'ati ganin damomi da kowa yake da su kulliya gaba ɗayan su wa ghalaba qada'uhu sannan hukuncin Allah da kaddarar Allah ta yi rinjaye akan al-hiyal dabaru kulliya gaba ɗayan su hukuncin Allah ya danne kowace dabara ya fi karfin kowace irin dabara da dan adam yake da ita yaf'alu ma yasha wa huwa ghayru zalimin abada aqida ta 115 yaf'alu ma yasha Allah ta'ala yana aikata abin da ya ga dama wa huwa ghayru zalimin abada amma har abada baya zalunci yanzu kai in aka ce kana aikata abin da kaga dama kila akwai kama kariya akwai danna karami akwai cinye haƙƙin mai haƙƙi akwai kaza dan aka ce mutum yana aikata abin da ya ga dama to a cikin ganin dama a matsayin dan adam ya samu irin wannan damar zai zalunci wani ya danna haƙƙin wani ya cuci wani ya maru wani ya duke wani amma Allah madaukakin sarki ya siffantu da wannan siffa ya fa'alu ma yasha yana aikata abin da ya ga dama amma wai duk da yana aikata abin da ya ga dama ana so a gaya ma wa huwa ghayru zalimin abada baya zalunci har abada taqaddasa an kulli su'in wa hayn وتنزه عن كل عيب وشين
la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Malai yake ta takaddasa Ubangiji ta'ala ya tsarkaka an kulli su'in gabarin kowane irin muni, dukkan wata siffa ta muni da dai Allah bai taba sufantuwa da ita ba, ya tsarkaka gabarin dukkan wani muni wa hainin da halaka. Allah ta'ala ya tsarkaka gabarin waɗannan sufofi, wata nazaha ya tsarkaka an kulli aibin gabarin kowane irin aibu wa shainin da muni, duk wani muni to Allah ya tsarkaka gabarinsa, duk wani aibu Allah ta'ala ya tsarkaka gabarinsa. Shi yasa da dai bai taba sufantuwa da zalunci ba. La yus'alu amma yaf'al, Allah ta'ala ba a tambaye sa dan me yasa kai kaza, wa hum yus'aluna, su ne dai ababan tambaya. Kai ne Allah zai ce me yasa kai kaza, me yasa ba kai kaza ba, amma kai ba za ka tambaye Allah ya Allah me yasa kai kaza, ya Allah me yasa ba kai mana ruwan sama ba, ya Allah me yasa sanyi yazo yanzu, ya Allah me yasa sauro yayi yawa, ba ka da ikon kai wa mutane irin wannan, kai wa Allah irin wannan tambayoyi. La yus'alu amma yaf'al, abin duk da Allah ya aikata ba a tambaye sa me yasa ya aikata. Ya lokacin namu yayi da saura ta wa fi du'a ila ahya wa sadaqatihim manfa'atan lil amwat. Malai yake cewa fi du'a ila ahya, a cikin addu'ar rayayyu, wa sadaqatihim, da sadakokin da rayayyu suke yi, manfa'atun lil amwat, akwai amfanuwa ga matattu. Addu'o'in da mu rayayyu muke wa matattu, su matattun suna amfana da su. Sadakar da zaka yi ka gina masallaci ko ka gina wani abu ko ka gina wani abu na alkhairi, ka ce ka sadaukar da ladan ga wani cikin mamatanka ko babanka ko mahaifiyarka ko da sauransu, to wannan sadakar duk da kake yi ga wani mamaci naka, sadakar tana amfana sa. Kamar yadda mun yi dogon bayani a karkashin wannan lokacin da muka karanta littafin da sharhin sa. Wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdi al-hajat. Aqida ta 110 waccan ta 117 wannan kuma 118. Wallahu ta'ala, Ubangiji ta'ala, yastajibu da'awat, yana amsa addu'o'i, wa yaqdi al-hajat, yana biyan bukatu. Wannan ita ce aqidan mu game da Allah, mun yadda cewa Allah duk addu'o'in da ake yana ji kuma yana karba kuma yana amsa, kuma Allah ta'ala yana biyan bukatu, mun yadda mun yi imani da haka. Wa yamliku kulla shay wa la yamliku shay, aqida ta 119. Wa yamliku kulla shay, Ubangiji ta'ala shike mallakar komai, wa la yamliku shay, komai baya mallakar Allah. Allah ta'ala shike mallakar komai, kuma komai baya mallakar Allah. Wa la ghinan anillahi ta'ala tarfata ayn, wa man istaghana anillahi tarfata ayn faqad kafara wa sara min ahli al-hayn. Aqida ta 120 mala yace wala ginan anillahi ta'ala, babu wadatuwa gabarin Allah ta'ala, darfata ainin da yake kiftawar ido, babu wani mahaluki da yake sai ce bai buƙatar komai a wajen Allah, babu shi, ba wanda yake sai wadatu yace shi kam ya wadata, baya son komai yanzu alhamdulillah, bai son komai wajen Allah, babu shi. Wa man istaghana anillah, wanda ko duk yace ya wadatu gabarin Allah, darfata ainin da yake kiftawar ido, faqad kafara, ya kafirta. Duk wanda aka waye gari yace shi Allah ma ya rike abubuwan sa, ni bana so, na wadatu bana son komai, to duk wanda yayi subullabaka yace ya wadatu gabarin Allah, darfata ainin da kiftawar ido, faqad kafara, ya kafirta. Wa sara min ahli hayni, ya zama daga cikin halakaku. Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kiyashe mu. Sai mu tsaya aqida ta 121, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.